Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC wannan karan tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Talata 29 ga watan Maris na shekarar 2016 a shirin namu na yanzu za ku ji hirar da sashen Hausa yayi da General Mansur Muhammad Dan Ali mai ritaya ministan tsaron Najeriya akan wani taron tsaron makamashin nukiliya da ake shirin yi a nan Amurka.
Ni duka na dai shine na ji dukan yayi min zafi sai na gudu tana duka na.
Wata yarinya kenan mai suna Zulaiha a shekara 10 da haihuwa da ta tsere daga gidan da ta yi aiki saboda irin halin da ta shiga za ku ji ƙarin bayani an jima kaɗan. Yau kuma muna son mu ji ra'ayoyinku akan shin me ke sa iyaye tura ƴaƴansu yin aikatau. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. An kama mutumin nan da yayi fashin wani jirgin saman fasinjar kasar Misira ya tilasta masa sauka a tsibirin Cyprus, inda jami'an wannan dan karamin tsibiri suka ce an kawo ƙarshen yin garkuwa da mutanen da ke cikin wannan jirgi. Kakakin gwamnatin Cyprus Nikos Christodoulides ya faɗa ta shafin Twitter cewa dukkanin fasinjoji da ma'aikatan jirgin lafiyar su kalau. Yan sa'o'i kaɗan bayan saukar jirgin yau Talata a filin jirgin saman Larnaca, jami'an Cyprus da na Misira sun bayyana ɗan fashin da sunan Saiful Eldin Mustafa, amma kuma ba a fahimci dalilansa na karkata akalar wannan jirgi da ya yi tashi daga birnin Al-Askandariya a kan hanyarsa ta zuwa Al-Qahira ba. Shugaban Cyprus Nikos Anastasiades ya ce fashin jirgin saman na kamfanin Egypt Air baya da wata alaka da ta'addanci. Wasu rahotanni sun ce mutumin ya gabatar da wasu bukatu dangane da tsohuwar matarsa wadda take zaune a Cyprus. Wasu suka ce ma ya nemi ganawa da jami'an kungiyar tarayyar Turai. Wasu kuma suka ce ya yi ikirarin yana sanye da riga mai shakira bam.
Amurka ta ce akwai ƙarin abubuwan da suka zamo tilas a yi su wajen kyautata musayar bayanan leƙen asiri a Turai a bayan munanan har-haren ta'addanci na makon jiya a birnin Brussels. Kakakin fadar shugaban Amurka ta White House, Josh Ernest, ya ce har-haren da aka kai kan filin jirgin sama da kuma na tashar jiragen ƙarƙashin ƙasa a Brussels sun sake nuna muhimmancin yin aiki sosai da tsare-tsaren ayyukan leƙen asiri da na tsaro a ƙasa. Ya sake shi Mr. Ernest din ya sake jaddada goyon bayan Amurka ga Belgium a binciken da take gudanarwa. Babban mai gabatar da kararraki na tarayya na Belgium ya faɗa jiya Litinin cewa Allah tilas hukumomi suka saki wani mutum wanda aka yi ta yada rahotannin cewa yana ɗaya daga cikin jigogin kai harin a saboda babu wata hujja ko shaida ta tsare shi. Kafin a sake shi, wannan mutumin da ake kira Faisal C ya fuskanci tuhumar shiga kungiyar ta'addanci da kisan kai na ta'addanci da kuma yunkurin kisan kai na ta'addanci.
To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wata sabuwar ƙuri'ar neman ra'ayin jama'a kan siyasa a nan Amurka ta nuna cewa har yanzu 'yan jam'iyyar Republican sun fara ja'a kan tsayar da attajiri Donald Trump a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasarsu da rata mai yawa a kan sauran mutane biyu da suka rage cikin masu adawa da shi a wannan yunkurin. A yayin da a ɓangaren 'yan Democrat, ratar da ke tsakanin tsohuwar sakatariyar harkokin waje Hillary Clinton da Senata Bernie Sanders ta ragu. Wannan ƙuri'ar ta NBC News Survey Monkey da aka fitar yau Talata ta nuna cewa attajiri Trump mai kaifin harshe yana samun goyon baya da kashi 48 cikin 100 na 'yan jam'iyyar Republican, nesa sosai da Senator Ted Cruz daga jihar Texas mai tsananin ra'ayin riƙau wanda ke da goyon bayan kashi 27 cikin 100. Gwamna John Kasich na jihar Ohio yana matsayi na uku da kashi 18 cikin 100. Har ila yau Trump yana da wakilai fiye da duk sauran 'yan takara a zauren babban taron tabbatar da dan takarar shugaban ƙasa da za a yi cikin watan Yuli. Sai dai ba a tabbatar da ko Trump zai iya samun rinjayen wakilai masu tsayar da dan takarar kafin lokacin wannan taron ba. A bangaren 'yan Democrat, Clinton tana samun goyon bayan kashi 49 cikin 100, yayin da Sanders yake samun goyon bayan kashi 43 cikin 100.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin tsaron Najeriya Janar Mansur Muhammad Dan Alimi ritaya yayi wa abokin aikin mu Ibrahim Alfa Ahmed bayani akan taron tsaron makamashin nukiliya da ake shirin yi wanda kuma ya hada da yaki da ta'addanci wanda ya addabi kasashen duniya. A nan Amurka za a yi wannan taron wanda kuma shugaba Muhammadu Buhari shi ma zai halarci wannan taron. Da farko ya bada bayani akan muhimmancin wannan taron.
Mun zo ne mu tattauna tsakanin kasashenmu guda biyu da mu da Amurka akan 'yan ta'adda da suke damun kasashen duniya. Sun kawo mu nan mu zauna mu yi shawarwari akan yadda za a ƙara ƙaimi akan yadda za a faɗa da ko kuma rage matsalolin ta'addanci a duniya gaba ɗaya.
Musamman da kuma yi da hankali ne kan yadda ta'addanci ya shafi Najeriya ko?
To, haka ne kamar da ka sani kwanan yanzu kusan shekara 6 ɗan Boko Haram sun kai mana ko'ina a ƙasanmu. Amma cikin yadda Ubangiji cikin shekara 1 yau Allah ya kawo mana sauƙi da walwala a kan su 'yan gwagwarmayan nan ko kuma 'yan ta'adda.
Idan ka ce sauƙi da walwala, me kake nufi? Kamar wace irin tazara ce aka samu a wannan fada?
To, sauƙi da walwala in ka duba kamar shekara guda da ta wuce, ai baka isa ka yawo tsakanin jihar Maiduguri, baka zo ta Yobe haka tafi Yola. Yanzu ƙasa abin nan cikin jihohin nan guda uku, in an ce makaramar hukuma biyu kawai muke da su a cikin wajen 60 da wani abu da suke da ƙarƙashin waɗannan mutane. Ka san a lokacin shekara guda ba rawar haka. Ba inda za ka ce ka bar jihar Borno ko ka bar abin nan ba tare da tsangwama da waɗannan abu. Amma yau a cikin yadda Ubangiji, a cikin shugabancin babbanmu na gari, shugabanmu Muhammadu Buhari, yau cikin shekara guda yau Allah ya kawo sahida, zan ce an buɗe yanzu hanya ma daga Maiduguri har zuwa Chad za ka iya tafiya.
Janar Mansur Muhammad Dan Ali kenan, ministan tsaron Najeriya a lokacin da ya kawo mana ziyara nan sashen Hausa. Yin ayyukan ƙarfi ko aikatau ga ƙananan yara na iya jefa su cikin mawuyacin hali, abinda ƙungiyoyin kare haƙoƙin yara a Najeriya ke ci gaba da fafutukar ganin sun kawas da shi. Ga wakilin Nasir Adam El Hikaya da ƙarin bayani.
Rashin samun abinci mai gina jiki ga yara ƙanana da yadda ake matsawa yaran lamba su rika ayyuka da suka fi ƙarfinsu na sanya ƙungiyoyin kare haƙoƙin 'yan adam dagewa don ƙwata wa yaran haƙƙinsu. Ko dai talauci ke sanya barin yaran su ke gararan bakan tituna ko ma dai wani abu ne daban, ya dace in babba ya samu tsokar nama ɗaya a miya ya bar wa yaro biyu ko ko ya haƙura yara su tanɗe. Irin wannan yanayi ya sanya wata yarinya Zulaiha, 'yar kimanin shekaru 10, ta kwato daga wani gida da aka tura ta 'yar aikin gida a yankin Maraba Dab da Abuja, saboda azabar da matar gidan ke gallaza mata, Allah ya sa ta fada hannu mai kyau.
Ni duka na ta yi shi ne na ji dukan ya yi min zafi sai na gudu.
Zulaiha kenan wacce sai da Hajiya Saudatu Mahadi ta kungiyar kare haƙoƙin mata Rafa ta sanya baki inda aka mayar da ita hannun iyayenta a Kaduna. Buhari Yunusa Kunwure mai dankali tun farko shi ya samu yarinyar tana kuka. inda ya kai mata dauki da kai ta tudun mun tsira.
Na kai ta gidana gurin iyalaina, akwai yarinya abokina ma kusan tsara ta ba su da suke da yawan na yarinya, duk da shekarun su ba zai wuce daya ba. To yau din nan ma da zan dauko su, suna kuka muka rabu. Dalilin wannan yasa kukan da suke yi ni ma he da naji hawaye ya zubo mu a cikin fiskata. Matana da sauran mutanen anguwa roƙa suke cewa in kyale yarinya a gurin su.
Dr. Mai Romandara ita ce babbar jami'a da ke kula da asusun Bill Gates da Melinda a Najeriya. Ta faɗi irin buƙatar da yaran Najeriya musamman ma na yankin arewa ke da ita wajen abinci mai gina jiki da kulawa ta musamman.
Yunwa tana damun su sosai sosai. To mun lura cewa yanzu duniya an gane rabin yara a arewacin Najeriya da kuma 36% a Najeriya gaba daya suna da ciwon yunwa a jikinsu. A likitance ciwon yunwa wai ba wai a ga yaro bushashe bane. Wani lokaci zaka ga yaron ma bulbul amma yana da ciwon yunwa. Ciwon yunwan nan takan taho ne saboda yara akan ba su abubuwa masu starch, wato kaman a ba yaro zallan ko kan masara.
Jin irin wannan yanayi da yara ke shiga na gallaza musu ya sanya malaman Islama kira ga iyaye su cije wajen kula da yaran nasu, da ana su gararan ba ko kotura su garuruwa masu nisa da sunan almajiranci don su koyi karatu. Ga shehin malamin Islama Sheikh Sa'idu Hassan Jengir.
Ƴaƴanmu muna da waɗansu hada ci a Qur'ani, magana da muke da kai yanzu. A ba barace barace suke ba. Ga hadda ga sanin ma'ana hadda. Sun garanta bobo digiri na ɗaya na biyu, waɗansu ba su da digiri na uku. Suna tafi da kaifi biyu da Allah ya ba su. Wai barana haka ta Salihu ce. Yana sanya yara su lalace su bar karatu, suna gararan ba a gari su gagari mutane daga nan aka samu Boko Haram. Gashi sun zama mana musiba. Saboda haka inda karatu na Allah da Annabi, to yara za su gyaru. Maza za su gyaru, mata za su gyaru, kowa ma zai gyaru in Allah ya yarda.
Kona Abuja, da zarar mutum ya tsaya magamar hanya zai ga ƙananan yara sun runtumo a guje da suna a taimaka musu da sadaka don samun abinci. Wasu ma za ka ga suna hamma don ka tausaya musu. Mutum zai tambayi kansa, shin yaran nan ƴaƴan wane ne? Nasiru da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Allahu ka dube mu, amin.
A gaida Nasir Adam El Hikaya, yau muna son jin ra'ayoyinku akan shin ya kuke gani koko me ke sanya iyaye ke tura yin yaran su koko in ce ƴaƴan su yin aikatau. Amma kafin mu je ga nan, ku shakata da wannan wakar.
Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwadabin haurewa, hanyar kullewa. Mu nemi ilimi gwadabin dorewa, mu nemi ilimi alfarin kowa, ilimi don kowa, ilimi don kowa. Mu nemi ilimi fitilar haskawa,
wanda bai gani ma na hangowa,
haske na ilimi waya na shewa,
wanda bai gani ma na hangowa,
hasken da ko ina shi ke kyallawa,
wanda bai gani ma na hangowa,
ko wanda bai gani na fuskantowa. Duhun rashin sani ya zarce faɗowa, a wane duhun dare gunsu fantawa, mafi adam batu kul haɓunawa, a ciki da gaskiya baya hujewa. Wadatuwa ta zo cibin faryalwa,
nema ilimi suturar sanyawa,
kwaɗai na zuciya shi ke hallakarwa.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zannana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To madalla, za mu fara da jihar Adamawa. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Adamawa?
Abubakar ya damu daga Adamawa.
To mallam Abubakar, me zaka ce game da batun da muke tattauna akai?
Wai batun ban ji sosai ba kaman
muna so mu ji kamar me kake gani ya san yake sa iyaye ke tura ƴaƴansu ko kuma suke barin ƴaƴansu suna zuwa suna yin aikin ƙarfi ƙananan yara kamar shekara 10 da ƙasa.
To ni dai ina gani akan harkan kaman talauci ne. Amma gwamnati ta sake tsayuwa akan tsarin inganta harkoki to karanta abubuwan zai rage.
To Malam Abubakar daga Adamawa mun gode da wannan shawara taka, yanzu kuma bari mu je Sokoto.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Abuna lafiya.
Lafiya kalau.
Kina magana da Usman A Bello Bonkari, karamar community ta Binjiya jihar Sokoto Najeriya.
To Malam Usman, me kake gani ke sa iyaye ke tura ƴaƴansu yin alkatau?
To wannan ni abin da nake gani ba komai bane face irin yadda ya kasance talauci a addabi mutanen mu, musamman idan mun diba zaki ga iyaye ba su da harkayi ga ƴaƴansu sun taso su har da karatu da ilimuka, amma kuma an rasa samun musu da ayyukan yi. To idan gwamnati ta samu waɗannan mutane ayyukan yi, to insha Allah za a rage waɗannan matsalolin. Sannan su kansu masu hannu da shuni na cikin al'umma ya dace ake sun taimaka ma waɗannan al'umma sun bar sa ƴaƴansu cikin waɗannan hali na aikin ƙarfi da sauransu.
To Malam Usman kenan daga Sokoto mun gode, yanzu kuma bari mu je Jamhuriyar Benin.
Hello,
da wa muke magana?
Muna magana da Ishaqa Umar Abdullahi daga nan Malabi.
Ya sunanka kace Malam?
Ishaqa Umar Abdullahi.
To Malam Ishaqa, me zaka ce game da wannan maudu'in da muke tattaunawa akai?
Wannan a ra'ayina ina ganin wannan talauci ne kawai ke janyo haka, a yanda za ka ga kowa yana ta haifin saki barkatai ba aiki yi ba kuma a takaice dai kawai yana da talauci suke kawo haka.
To Malam Ishaqa daga Jamhuriyar Benin mun gode, yanzu kuma bari mu je Gusau.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna magana da Muhammad Sani daga Gusau Zamfara.
To Malam Muhammad, me zaka ce game da batun?
Kuna magana kan kuri da ke ina kan hanya ne yau ban dokuri don ba ina cikin mota ne.
To muna so ne mu ji ra'ayinka akan shin me ke sanya iyaye ke tura ƴaƴansu suna yin aikin ƙarfi ko kuma yin aikatau?
To wannan duk rashin aiki ne ko ba gaskiya ba da rashin yadda za a yi. Dan in mutum yana da yadda za a yi, yana da haraka ce ta yi, kaga sai dai tsare mai yaro ne makaranta da ilimi ne gaba ɗaya ko ba gaskiya ba. Ba dole ba ne ya sa ya aikin ƙarfi ko ya tilasta mai, dole sai ya je ya wahala sai ki da jinin da zuwan jiki ne.
Wannan haka ne, mun gode da ra'ayinka daga Gusau, yanzu kuma bari mu ji Nasarawa.
Assalamu alaikum wajiya.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Da katere ne kungiyar mai da nasara na karamin hukumar lafiyan bari bari da shirkela da ganin layin nauyuka a cikin garin lafiyan bari bari tarayyar Najeriya.
To sakatare Bashir, wace gudunmuwa za ka bada game da abin da muke tattaunawa a kai game da masu ƙananan yara masu yin aikatau?
Gaskiya haka bai dace ba, kuma yawanci haka yana kasancewa sun iya abin da talauci. Talauci a dubin mutane, waɗansu kuma sun abin duniya ne a ɗauki yarinya a sai ta. Akwai mata ma masu safarar irin waɗannan matan, ya kamata ce gwamnati ta ɗauki mataki a kansu. Za su ringa jin gidaje suna karɓan yara suna tafiya da shi aikatau a wani waje daban. To haka bai dace ba, yana da kyau ɗanka yana tare da kai ka ba shi ilimi mai inganci, ya ji da ka ɗauke shi ka kai shi inda baka san yadda talibiyar shi zai kasance ba. Fatan kuma gwamnati za ta sa ido domin a magance wannan al'amarin, don kuwa yana faruwa sosai a inda muke. Ku tashi lafiya.
To Allah ya sanya. To mun gode da ra'ayinka, yanzu kuma bari mu je jihar Katsina. Amma kuma ga dukkan alamu layin malami ko malama daga Katsina ya goce, muna da sauran lokaci. Masu saurare sai ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun samu kira daga Jigawa. Assalamu alaikum, wa ke kira daga Jigawa? Da Allah malam ka dan rage sautin rediyonka.
Na ma kashe gaba daya, sunana Jibrin Muhammad.
To mun gode Malam Jibrin, wace gudunmuwa zaka bada game da abin da muke tattaunawa akai?
Wato abin da yake faruwa da kai, wato abin da ni na lakarin shine jahilci, mutuwar zuciya da rashin kishin kai shine yake kawo mutum ya dinga tura ƴaƴansa zuwa ga aikata a wasu gurare.
To Malam Jibrin Muhammad, mun gode da gudunmuwa ka. Yanzu kuma bari mu je Kano. Assalamu alaikum, wane ne daga Kano?
Alaikum assalam, Mahmud ne daga Kano.
To Malam Mahmud, wace gudunmuwa zaka bada game da iyayen da ke tura ƴaƴan su yin aikatau? Me kake gani yake janyo haka?
Ya akwai mugunta, akwai kuma rashin sanin ya kamata, saboda ya kamata iyaye su ji ta tarbiyyar da ƴaƴan su kansu, dan shine abin da Allah yake manzon Allah.
Wa alaikum assalam. To mun gode Malam Muhammad daga Kano. Yanzu kuma bari mu je Taraba.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Taraba?
Kuna magana da Dan Lami direban keke napep a Taraba, mazaunin Mai Balwa.
To Malam Dan Lami, me kake gani yake sa iyaye ke tura ƴaƴansu suna yin aikin ƙarfi ƙananan yara?
To abubuwan da shani al'amarin yau da gobe ne, da talauci da kuma abun da ya shafi irin rashin abun da za a gudanar yau da gobe, wasu sai shirya yansu zuwa a suje su aikata wannan abubuwa.
To amma kana gani iyayen sun san illolin da ke tattare da tura ƙananan yara yin irin wa'annan ayyukan na ƙarfi?
To iyayen wasu sun sani, ga amma to game da rashin abun da za su yi su ɗauki ɗawainiyarsu da sauran, shi ne sa kansa su je su yi wannan aikata wannan aiki.
To Malam Dan Lami daga Taraba, mun gode da gudunmu da ka kawo mana. Masu sauraron mu, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mun samu kira daga Oshun. Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina magana da Malam Ibrahim.
To Malam Ibrahim, me zaka ce game da yadda yara ƙanana ke aikatau, me ke sanya iyaye ke tura su ko kuma suke barin su?
Gaskiya ni ina ganin wannan jahilci ne da rashin sani ya kamata ga daraja yara.
Ta wani fanni kenan, fannin iyaye ko ku?
Fannin iyayen masu yana da sakaci, saboda idan mutum yana da ilimi bai kamata ya bari yaran ya kai su aikatau ba, inda ga makarantu nan ko ina.
To Malam Ibrahim, mun gode da gudunmuwarka, kuma anan muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinmu, sai kuma gobe in Allah ya kai mu ba ku wata damar. Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka anan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da wannan labarin da ya zo ma 'yan Nijar kama wata faduwar mota, inda jamhuriyar Nijar ta sha kashi a maraicen yau 1-2 gaban Senegal, wadda ta yi mata 2-0 a ƙarshen makon da ya gabata. Jamhuriyar ta Nijar da yanzu haka ita ta kutar a rukunin ka, inda Senegal ke ja gaba da maki 12, kuma aniyar jamhuriyar Nijar na kai ga wasannin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afrika sun ƙara zama nesa da nesa. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Faraon ta ƙasar Misira ko Egypt, ana iya cewa ta karɓi tikitanta na shiga wasannin ƙwallon ƙafa ɗin na ƙasar Gabon na shekarar 2017, inda ta yi wa Najeriya ci 1-0 a Alexandria a yammacin yau. A kuma wannan rukuni na jamhuriyar Nijar a Group K ɗin, Namibia ta sha kashi a gida a hannun Burundi da ta mata 3-1. Algeria da Ethiopia sun yi 3-3, yayin da Seychelles ta yi ma Lesotho
da ɗaya Angola ta sha kashi a gida gaban Republic Democratic Congo da ta mata biyu da nema. Liberia ta lalle ƙasar Djibouti cibiyar da banza. Uganda da Burkina Faso aka tashi wuciyar doki banza da banza. Sai kuma Rwanda da ta shahe Ilmoris da cibiyar da nema. Guinea ta yima Malawi cibiyu da ɗaya. Sauran wasannin sun hada da Afrika ta Kudu da Kamaru. Sai kuma a Group M akwai Gambia da Mauritania, yana akwai Sudan, Cote d'Ivoire, sai Togo da Tunisia. Haka zalika ana can ana fafata wasannin sada zumunci a nahiyar Turai, inda kasar Faransa ke fafatawa da kasar Rasha, yayin da kasar Belgium ke gogawa da kasar Portugal. Haruna Mamman Bako, birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kasar Amurka da na Cambodia sun fara rawar dajin Angkor Sentinel da suke gudanarwa a shekara-shekara. Sojin Cambodia ne suka karbi bakuncin rawar dajin, inda rundunar sojin Amurka da ke yankin Pacific ke daukar nauyin gudanar da rawar dajin. A wani biki a ranar 14 ga watan Maris a makarantar horas da dakarun wanzar da zaman lafiya na ƙasa da ƙasa da ke lardin Kampeng Speu a Cambodia. Wannan shekara ita ce ta bakwai da ake gudanar da wannan rawar dajin da aka tsara domin kyautata aikin jinƙai da agajin gaggawa da ƙarfafa haɗin kan sojojin ƙasashen biyu. Babban jami'a mai kula da ofishin jakadancin Amurka a Pyongyang, Julie Chung, ta ce ta yi imanin cewa rawar dajin da aka fara a bayyane ya nuna irin nasarorin da soji kan samu domin ƙasashensu da 'yan ƙasar. Rawar dajin zai kunshi horaswa da tallafi ga matakan gaggawa lokacin da bala'i ya afku. Sun kuma haɗa da fasahar warware nakiyoyi da jigilan mutane da kayayyakin yau da kullum da horar da shugabanni na gari. Ƙasashen Cambodia da Amurka da ma sauran ƙasashe da suke da ƙwararru irin waɗannan fannonin za su kasance suna zaune cikin salama. Ajisayen na mako biyu da ya haɗa ƙasashen Cambodia da Amurka ya haɗa da cibiyar wazir da zaman lafiya da ɓangarorin warware nakiyoyi da sharan da gwalan yaƙi da sojin Amurka da ke yankin Pacific da sauran rassan sojin Amurka bakwai. Mando General Edward Doman na uku, kwamandan Reshe na takwas, ya ce Atisayen ya ƙarfafa fiye da wakilai 150 gwiwa da surungumi dama idan ta samu domin koyo daga juna. Ya ce idan har muka haɗu muka yi horaswa tare muka girma tare zai kasance za mu iya fuskantar duk abin da ka iya tasowa. Sharhin murya Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
To a takaice, an kama mutumin nan da ya yi fashin wani jirgin saman fasinjar kasar Misira ya tilasta masa sauka a tsibirin Cyprus, inda jami'an wannan ɗan ƙaramin tsibiri suka ce an kawo ƙarshen yin garkuwa da mutanen da ke cikin wannan jirgin. Amurka ta ce akwai ƙarin abubuwan da suka zamo tilas a yi su wajen kyautata musanyar bayanan sirrin tsaro a Turai a bayan munanan har-haren ta'addancin da aka gudanar a makon jiya a birnin Brussels. Rundunar tsaron shugaban ƙasa da na manyan mutane ta tarayya a nan Amurka, wadda ake kira Secret Service, ta ce jami'an tsaro da ke da izini ne kawai za a yarda su riƙe bindigogi a lokacin babban taron tsayar da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican, suna masu yin watsi da wata takardar roƙon a ƙyale wakilai su riƙe bindigogin. Miliyoyin mutane a ƙasar China sun yi odar sabuwar wayar nan ta iPhone SE ta kamfanin Apple tun ma kafin a fara siyar da ita, yayin da kamfanin ke ƙoƙarin faɗaɗa kasuwar wayarsa a wannan ƙasa da masu sarrafa waya na cikin gida ke fuskantar gasa sosai. Kamfanin Apple ya ce wannan waya ta iPhone SE ita ce wato mafi arha da ya taɓa sarrafawa.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Martin, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wannan lafiya.